This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A wasar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safari yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. A kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa madala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta a wata a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka faki. An gwabza faɗa a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata ɓarna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taɓa jiragen a wani ƙoƙari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madukan 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Ta ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babban kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya aika mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya rashin jihar Kano na cewa
mugun ba da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta tana yi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci aka yi mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda za mu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikinsa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma waɗansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Ka'ida ne da wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan gyaran hali ko ina aka yace shi ko an neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan gyaran hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sukin ta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma sai kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take, saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tun abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misali zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awa ta shi ne cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zarcin murja kenan.
Ah, wai da ku ne da zarcin murja ita da mu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talata nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masauro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar ƙasa jim kadan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdul Wahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskas din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a. Kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a ƙungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi arwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai cewa za su amsa dosai daga gaban shari'a su zo su mai da unusu, to wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mana gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chiani ya fito fili balu-balu yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdurrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta, fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdurrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, yadda ya kai Faransa ita ta ba shi iko, bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko, sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar din. To su ɗan Nijar din me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for Inner Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki, don haka yau su da abaya din su ce su ne ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadonan kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger wato idan ta ta sidiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alger nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani kaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sasu cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadar kin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tuntuka mu ciki kinin wanga sojawan wanga abu da take wanda ya sasu wallahi ba masoyin Niger bane ba duk dan ta'adda daga mai duburi sai sai sake sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai ka kike da kake ce ha Faransa zo ka mun da soje bakin bodin Niger da tattale ni ta ta alƙawar daga Yusuf Zakwa kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanda daga Najeriya ne ake ka mu shi
kane yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
sai sai da yawo kira gangan sun yi sun ga juna mulki sun fara a cikin rin da aka kafa ya kuma ga wani da kashi na shi sun da shi wannan saka dan ni sai kuma ya ba ne ya fa gidan shi sai da yawo kin ya kuma ga wani Lagos an kawo ta in sun so yake
ana da mutar da 75
shi ma general ne mai zuwa mulki sai kun ce a littanin kanil na tanakanil na Niger lamizana yana general na wata wata tattalin Burkina musa Traore yana general
na Mali
na Mali kirinku da bai na bai wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne ya ke ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni ne su dogon miji ko ina suna tafiyar kata ko ya zai dege shi zuwa zama
amma suna cewa kamar da musamman tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jama'a general ne da tobo shi ba kuma mun ga president na to ina na demokrasi kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wani kun kata a nuna kan Niger da mun Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi ku da so mu sun masu gaji sun ka samu kasu kuma sai masu gaji uku su gozo gozo su gida ku da mu planning da tana arziki na gaskiya yoshi ba sai da ka fara kudin ka ba baka san inda aka zancan shi sai da wayin ka ji ba faransanci community economic digital life diverse to ina ekonomi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga ilimuwa ba dake kula da harkokin
su kuma na ran tana zuwa dole kuma ta so dan in baka da yanci kana da mutum ba ka da baka da abin gurin kida
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa shi billahi ban ganshi ba ni na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannan mu ne Burkina Faso kannan mu ne Nigeria kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasa kwatanci kwar da sauransu duka duka al'umma guda ce dukan mu ɗan Afirka ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a lokacin da suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazarin ne suka yi na hada kano ya fi
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusannin an kore France France ta tafiyarta kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna di baɗin da zai kawo wannan abu na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku in za su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ta rasa dai miliyan hudu cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najo ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su dauki kafin da shi zuwa Tahiru Jimma ne makan adalci kuma Najeriya ba wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce ne kai yana president an nagar sai da sai da ya tashi wuce mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'umma su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a Najeriya illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari karfi wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a kuma bai matakin nan mu ba mu fata
haka ma
ba zan ga a cikin yayi lokacin mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda ni ce ma matakin ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da za ta samar tattalin arziki kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi da wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da mun masara ba mu yanzu frontier kin da Benin wannan da aka dike ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajen su kuma wai Togo Togo mu daga Togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo Burkina kan nan a iso goshin mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga dawo gani wa an ga hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da hukunta ko guda lahi a nan ita da Faransa an ba su cikin Faransa yana can eh kaf sahan ta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kuwa eh kaf sahan Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su ne ke da takunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure
kokun kuskure ne wanda babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanda sojawan wanda abu da suka yi wanda ya sasu wallahi ba masoyin ne shar bane ba
president ta yi ba magana nan ta sai da yawo akwai gara kuku a baki an kalle ne ga bushe
an yanke abu ya kwanta zama ya ce amma ranar nan ya tashi ba ya tashi ba fitan cikin sidiya wo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata magana da gara
babu wannan ayyukan amene ne yanzu da ai ga IOS ga ECOWAS ga IOS da sidiya wo a tattauna gyar yaran za mu yi na fawon goda wangan ga shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa take da ran ruwa da nan take in ka bani visa ya samu ka visa mun babu visa mun yi shaka da
ana cewa kasashen nan na ai su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
wani mu da wani ake fadi babu wanda ke dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da tallafi ga man fita yake da wani ne yake da wani ne ba kali albashi kowa ya san gina ramu yake yana fita abin da turuwa ta aje alauka adaba adaba ce kinan alheri gare mu muna san gobe mu sai cikin kasashe masu ne haske na duniya dole hita mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zan can yana ya wani ji dan wani alaka ya ce a ayat an ga tabbar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci ta'addanci Najeriya ai ta'addanci amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka ta kai ba yanzu babu mai gonan gatai ba kuma ba wani zaka da kai kiwo ba wani zaka da kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state arewacin ne bis 36 kenan ya kai nan ga kasa duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai sai take sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai ki gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hidda kake ce ha fara ki zo ka kai mun don soje bakin godan Niger da tattare ni ɗan al'umma daga Niger su zakwa kowa ya sani daga sokko ta dalin kawai su mutu ka zuwa da mashin su biyo ta dogon su ayi mutu gine mashin ma
ne a can dama akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta yi aikin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kamu rana wa tayo mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wa tayo daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufukan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intini Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Muni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya nan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima